Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan kun yi karshen mako lahiya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Kuma yanzu haka shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan Litinin 15 ga watan Yuni. Kuna jin mu ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabir Fage
da Halima Jumrau.
Yau Litinin ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan zamantakewa da mu'amalar ma'aurata da tarbiyyar yaya, wanda hakan ne ya kawo mu yau ga mai da hankali kan bautar da kananan yara da yadda ake jibga musu ayyukan da suka fi ƙarfinsu. A kan wannan batu na bautar da kananan yara, zauren matasa ya shirya muhawara a ƙarƙashin jagorancin Madina Dauda.
Shin me ke sawa ake sa yara ƙanana ayyuka da suka fi ƙarfinsu? Talauci ne ko dai al'ada ce?
To tunda wannan matsala ta bautar da kananan yara ta addabi kowa ina mahita, ya za a yi a shawo kan wannan lamari?
Gwamnati ta yi adalci su ɗauka nauyin malamai, sannan a gina musu makaranta a hada da karatun boko, sannan kuma a yi tsari yadda yaran nan ba za su yi yawo ba.
Sai kuma Halima Abdullahi na tafi da filin da farafe, amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu a ƙarshen mako akan fahimtarku game da bautar da kananan yara. Ku tambayi yau da gobe ya shiga mala saboda gasar ƙwallon ƙafar duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20. Ahmed Rufai zai yi mana fashin baki akan wasan Mali da Jamus, wanda Mali ta yi nasara. Ku biyo mu ku ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko ga amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan yadda akan fahimtar ku game da bautar da kananan yara da kuma yadda ya kamata gwamnati ta yi ta kawo ƙarshen bautar da kananan yara.
Talauci ma yana ɗaya daga cikin matsalar da take sa yara cikin ƙangin bauta. Sai ka ga uwa da uban yaro sun rasa yadda za su yi su ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansu don tsabar talauci. Sako daga Sabi'u Usman Makurna.
Ɗaukan mataki kan masu azabtar da yara ƙanana yana da mahimmanci sosai. Sako daga Abbas Baffa Celedi.
To Abbas Baffa, ɗaukar mataki ai yana wuyan gwamnati. Ya kamata ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan waɗanda suke bautar da ƙananan yara, saboda yaran nan wa su ake tsammani za su mulki ƙasar nan gaba. To gashi ba a bar su sun nemi ilimin addini da na zamani ba. To dan Allah, waɗanne irin shugabanni ake tunanin za a samu kenan? Sako daga Hassan ibn Muhammad Al-Mangawi Macina.
Hassan Al-Mangawi, ni a ganina abu ɗaya ya kamata gwamnati ta yi don a kawo ƙarshen bautar da ƙananan yara a ƙasar nan. Na farko, gwamnati ta samar da masana'antu ta ko'ina a sassan ƙasar nan. Na biyu, ta kafa dokar kowane uba kar a yadda a ga 'ya'yansa suna yawon banza a kan titi ko bara. To kaga idan an yi haka, ina ga za a samu raguwar bautar da ƙananan yara a wannan ƙasa. Sako daga Babani Taylor.
Baban anti maganar haka take, don wallahi talauci ma yana ɗaya daga cikin abin da ke sa wasu iyayen suke bautar da ƙananan yara. Amma ni ina ganin hakan bai kamata ba, don yaran nan wa su ne ƙashin bayan wannan al'ummar. To kaga kamata ya yi a bar su su nemi ilimin addini da na zamani, ba wai a zamar da su bayi ba. Sako daga Mainau Ibrahim Ciroma.
Haka maganar ka take ne Mainau, da dai a ce shugabannin ƙasar nan sun ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki game da wannan matsalar, wallahi da ba haka ba. Rashin ɗaukar mataki kan bautar da ƙananan yara yana kawo taɓarɓarewar ilimi a ƙasa. Don ba a bar yara sun nemi ilimin addini da na zamani ba, kullum sai bautar da su ake. Saboda haka, ina kira ga gwamnatin ƙasar nan da ta taimaka ta shawo kan lamarin nan. Sako daga Abdullahi Maina Babaye.
Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye wajen kawo ƙarshen bautar da yara da ake yi a Najeriya. kuma kamata yayi gwamnati ta dauki nauyin karatun yaran tun daga primary har secondary. Ta haka ne nake iya ganin za a kawo ƙarshen bautar da su da ake yi. Sako daga Abdul Aziz Adamu Fira.
Jamila ya naje ki zamzam yau da ina Kano na saurara duk sai naji kamar baki ba amma yau sai ga ki kamar zaki hika hiki ki tashi sama lahiya
oyoyo nake miki ai muna murnar dawowarki
la 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 Usman yana jinki Usman ya dauki makonni uku yana zauna
a tare da shi muka ta muna ta kewarki shi ma ai ya gane yayi kokari gaskiya amma mun yi kewarki sosai
sannan to ga mama ta dawo yanzu mama ta dawo to ma saurare duk ku zo mu hada sauran matasa ga Madina Dauda ta tattara abukan muhawara akan wannan batu dai na bautar da kananan yara ko ba haka ba Madina
abin da zamu tattauna akai shine aikatau da ake sa yara yi waɗanda shekarun su ke daga shekara 5 zuwa kaman 17 a kasashe masu tasowa kaman su Najeriya to shin me ke sawa ake sa yara kanana ayyuka da suka fi karfin su talauci ne ko dai al'ada ce kasashe na nan da dama da suka sa hannu a yarjejeniyoyi na hana yara yin ire-iren ayyuka da suka fi karfin su wanda a majalisar dinkin duniya kuma Najeriya tana ɗaya daga cikin waɗannan kasashe to sai kuma abin mamaki shine har yanzu ba a tabbatar da an bi ka'idojin waɗannan yarjejeniyoyin da aka sa hannu a ciki ba ana samun yara har ila yau suna ayyuka da suka fi karfin su wasu ma za a ga yara na aikin gini ne wasu za a ga yara na aikin jidan ruwa wasu za a ga yara na ayyukan cikin gida ayyukan da shekarun su bai kai su yi ba a zauren yau ina tare da
Zainab Ahmed Maska
Fatima Isa
Ibrahim Adamu Abdullahi
Ibrahim Adamu Abdullahi kai ka taba zama shugaban majalisar yara a Najeriya na ɗan shekaru da kai zan fara wannan shiri agogwar mayar ku na tabbatar da kwato ma yara yancin su musamman a kasashe masu tasowa kamar Najeriya inda kai zama shugaban majalisar yaran akwai wa'ansu abubuwa da suka yi da kuka yi
wannan yarjejeniyan da kasashen duniya suka yi a wato UN ya buƙaci cewa kowace ƙasa ta zo ta yi nata yarjejeniya a ƙasan Najeriya ta yi nata majalisar ƙasa ta amince da wannan yarjejeniyan a shekara 2003 President Olusegun Obasanjo shi ya sa hannu ga wannan yarjejeniyan da ake kira Child Rights Act yanzu wato wannan yarjejeniyan cewa shugabanni da gwamnati ta yadda cewa za ta kula da rayuwar yara ta kula da ilimin su ta kula da kare su kan irin abubuwan nan kaman yin aiki da bai kamata su yi ba da kuma duk wani abu da zai halaka su sannan kuma da ba su dama na sa baki da sa hannu akan abubuwa da suka shafi rayuwar su shine har aka ƙara bunƙasa majalisar yara na Najeriya amma kuma yanda Najeriya take kowace jiha tana da nata gwamnatin tana da nata majalisar ya kamata kowace jiha ta amince da wannan yarjejeniyan tukunna sai ya zamanto cewa doka ne a Najeriya gaba daya so
ba a samu hakan ba kenan
ba a samu hakan ba wato a yanzu jiha wajen 24 suka amince da wannan yarjejeniyan jihohi daban-daban sun kawo nasu kuka daban-daban cewa wannan al'adun turawa ne za a sa yara suna ma iyayensu rashin kunya amma kuma ba haka bane wannan yarjejeniya wanda zai sa ne dole gwamnati ta yi bude makarantu ma yara a makarantu mata ba su abinci a bude ma yara wajen wasa sannan kuma a ba wa yara daman sa hannu da baki a abubuwan da suka shafe su duk wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba amma ban mu gane ba kuma dai talauci da wataran kuma al'ada da kuma mugunta ga wanda suke sa yara aiki shi yake jawowa
Zainab kin yadda cewa akwai mugunta cikin al'amarin
to in kika duba ta wannan fannin zaki ga akwai mugunta wannan fannin kuma zaki ga cewa ba wai mugunta bane ba kuma Hausawa mu su yi hakuri dai amma zan faɗa wannan gaskiya mun musamman Hausawa muna da matsala kamar yanda shi Malam Ibrahim ya ce wayansu sun kawo ƙorafin cewa kaddamar da wannan dokan zai iya kawo yara su danga rashin kunya ga manyan su. Mu muna da wannan jahilcin akan cewa in ka bar ma yaro dama sosai zai kawo maka raini tsakaninka da shi. Amma muka zauna muka duba shi ice aka ce tun yana danyi ake tankwara shi idan ya riga ya mike bayan da zaka yi ka mikar da shi, kamar irin matsalolin da ake samu da irin shugabannin da muke da su yanzu, matsalolin cin hanci da rashawa da rashin yin abin da yasa aka zabe su suje su tun daga suna kananan su, ka ba su ilimi, ka koya musu sana'a, ka maida su mutane tun suna a lokacin, ba wai ka dinga dora musu aikin da ya kamata, amma ka dinga nuna musu yanda ya kamata rayuwar su ta tafi. Da mun samu shugabannin adilai wanda su dinga mana abubuwan da ya kamata. So ni gaskiya ni a gani na wannan ba mugunta bane ba, ba kuma rashin kunya bane ba.
Ke ya kike kallon shi Fatima?
To ni dai na fi danganta wannan al'amari da talauci. Don musamman uwa idan ta haifi ɗanta ba za ta so a ce ta mika shi wani gurin ya tafi. Kuma domin musamman sun sani su iyayen idan sun tashi ba da ƴaƴansu irin wannan abun sai fa ran da Allah ya hada ku. To kuwa za ka haifi ɗanka ka ce ka mika shi haka, talauci yake sawa. Domin inda tana da wadatin da za ta rufa wa kanta asiri ta ɗauki nauyin wannan ƴaƴa da ba za ta mika su ba. Ina so gwamnati ta duba kafin a yanke wannan hukunci a tabbata su ma iyayen an tabbatar da cewa ba za a sa su a wani hali ba. Domin wani yana nan da ƴaƴan a gaban shi ba shi da yanda zai yi sai ƴaƴan sun fita sun nemo masa. So na danganta wannan al'amari da talauci.
Ibrahim, a majalisar ku akwai gwagwarmayar da kuka yi na tabbatar da cewa bayan sa hannu da shugaba Obasanjo a wannan doka sauran jihohin da basu aiwatar ba ko kuma basu amince da shi ba din su amince da shi?
Eh, gaskiya dai mun yi kokarin zuwa jihohin da basu amince ba akan cewa su amince, akan cewa kuma in ma suna ganin akwai wasu al'adu nasu da suka dauka da muhimmanci da ba hallaka yara zai yi ba amma kuma ba a gane ba za su iya maida suna su dokan ya amince ya dace da ainihin al'adunsu. Amma kuma an dan samu matsaloli game da yin haka, amma kuma muna tunanin dan saboda gaskiya gwamnati a da ba su sa kokari sosai ba, gwamnatin tarayya a da ba sa kokari sosai ba akan nuna ma jihohi cewa ya kamata su amince da wannan dokan. Amma kuma muna sa ran cewa sabon gwamnati da ta shigo yanzu za ta sa himma sosai a ganin cewa jihohi da ba su amince da dokan nan ba sun amince. Na ji matan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Hajja Aisha Buhari, ta yi magana cewa gwamnatin APC za ta yi ƙoƙarin cewa an ba wa yara damansu da haƙƙinsu. Wannan dai doka da ya kamata a ce ko ta ja ta amince da ita.
Zainab, kin yadda da bayaninsa cewa gwamnati ya kamata ta taka rawa sosai?
To, a gwamnatin ƙasa kowace ƙasa ita ce kamar matsayin uwa da uba ga jama'anta. So in bata yi kokarin kawo mata yanda za ta samu mafita a cikin matsalolinta ba, ai bata zama gwamnatin ka ba kenan, bata zama maka uwa, bata zama maka uba ba.
To tunda wannan matsala ta bautar da kananan yara ta addabi kowa, ina mafita, ya za a yi a shawo kan wannan lamarin? Ga Dr. Shattima Khalifa Dikwa da ƙarin bayani.
Gwamnati ta yi adalci yadda za a ba yaro scholarship na karatu, to na boko ya je Ture ya je kaza, to wannan ma na larabci da ilimin Qur'ani, tunda bangaren arewa gaba daya dukkansu, kusan dukkansu suna da wannan hali ne. Gwamnoni suna iya su yarda su ɗauka nauyin malamai nan a gina musu makaranta a hada da karatun boko, sannan kuma a yi tsari yadda yaran nan ba za su yi yawo ba, kawai ya kasance in ma karatu za su je wata ƙasa ce a ƙasan Larabawa ne ko ina su ci gaba da karatun Qur'ani ko kuma su yi karatu da irin ilimin kimiyya da Larabci ne ko da English ne ko duka da Faransanci ne ko kuma duka da wani biyu da uku harsuna daban-daban. To Larabci yanzu abin da ake faɗa, misali dan har da dan arewa ba wanda ba musulmi ba ce tunaninsa Hausa din ma musulunci ne, Larabci balle ma Larabci, alhali ba haka bane, harsuna daban addini kuma daban. Kirana mutanen mu su na su malamin malamin su san cewa kafin su zama malami akwai malaman da suka gabata kuma mazhabobi guda hudun nan kowace mazhaba ba ta duk da kananan bambancin nasu sun yi biyayya ga juna saboda haka malamai kar su yarda a cikin wata fassara kuma wata akida ya kasance abun fada tsakaninsu ba talakawa da almajirai da taliban da kadandin kar su shiga fadan malamai in dai akwai bambancin malamai ne sai su warware bisa ga hujjojin da suke da su alhali kuma wanda duk inda malamai biyu suka yi musu wata rahama ce malamai yawanci yanzu suke wanda suke kawo masala suna karanta hadisi daya duk hadisin da ya zo da zafi akwai wani hadisi kuma wanda ya zo da sauki wanda musulunci saka sakiya ne ba za Allah baya dora maka abin da ya fi karfinka kar mutane su yi fassara da son rai kuma kamar nake fadi a baya duk darajar da ake ba karatun boko da turanci English to wanda ake da larabci ma a ba su wannan daraja akalla a doka nauyin malamin nasu kuma a doka matsayin da suke ke wajen cin abinci su wajen kwanciyarsu kar su wulakantu kuma su samu isasshen time wajen karatu ba sai sun shiga birni kuma idan suka shiga birni babu karatu sai su kasance kuma abun wulakanci ne. Allahu ka dube mu amin.
Tunda dai ana ci gaba da hahwata gasar kwallon kafar duniya ta ƴan ƙasa da shekaru 20 kuma saboda haka ne ma Jamila kin ga hilan mu na ku tambayau da gobe ya shiga mala saboda wannan abu da ake to saboda wannan wasa da ake yau ma ga Ahmed Rufai da nazarin da yayi da kuma hoshin baki akan wasan Mali da Jamus wanda Mali ta yi nasara
dama kasashen Afrika da suka rage guda uku ne da Mali da Ghana kuma da Senegal ita kuma Ghana dama ta fito na daya kan group din ta ne sai abin da ya sa ta haɗu da Mali kenan Mali da ta samu ta ce Ghana kwallaye uku ba ko daya shine ta samu ta shiga quarter final da ta samu ta je semi final quarter final ne da Germany shine wasan da aka duka jiya kenan a wasan da aka yi a Germany ta samu ci daya a minti 38 ana can ciki sai Mali ta farce wannan wasan sai aka zauna kowa ya samu ci daya to dai ba samu ci ba sai har wasan ta zo ta kare har da extra time aka je a minti 120 kenan aka gama sai wasan daga nan dole dai sai aka shiga penalty
haka
to a wasan penalty din ne Mali ta samu ta doke a Germany idan kuma ka tuna Germany ne ta cire Nigeria kasan nanu daga wannan
wasa
haka wannan gaskiya dole mu yaba wa Mali saboda a group din da kika fito na uku suka dauka to kaga kuma a lokacin kowa yana ganin cewa ba za su iya wani abu ba tun da dai ba a group din nasu na da su yi wani rawan gani ba
haka
to shi ne dai gashi ta samu ta cire Germany wanda ake Jamus wanda ake ga su ne ma za su iya daukan kofin gaskiya dole
to kana ganin wace hikima suka yi amfani da ita wurin yin wasa har suka samu suka kai ga nasara
nasu na Mali ya kalli wasan dole tabbas yanda nake gani dai ya kalli wasan Germany da Nigeria to da suka samu aka ci su guda ɗaya dai ba su zauna suna ta wasa ba eh suka samu dai suka ƙaro suka canji wanda tabbas ya ba su wancan ci ɗaya din da suka farce wasan da shi
haka
adadi wasan na Nigeria kamar yanda na gaya muku a kwanakin baya da aka ci mu ɗayan nan da mu wani canji wanda zai kawo mana ci ba gaskiya saboda gaba ɗaya ranan a wani ne kawai aka bari a gaba kayaya dole defending jamus su bar shi ya yi wani abu ba to amma su mali da aka ci su sai suka yi wasu ɗan canji haka suka samu suka farce wannan wasan kuma da su idan ka lura da aka ci su ɗayan ma ba su gaba ɗaya ba su zama baya ba sai suka zauna suka tare da kyau dai ka a ƙara musu wajen neman farcewan so yanda aka yi kenan.
To yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe yau fatan doya da kayan lambu za mu ci.
Sarka shi.
Amma idan za mu yi wannan dahuwar da farko me za mu tanada ne malama Halima?
To bari mu ji.
Za ki tanadi ita kanta doya da ɗan manjanki da magi da gishiri da kayan ƙanshi alayyahu da karas koren wake da tafannuwa idan kina buƙata sannan kuma da kayan miya. To idan duk kika tanadi waɗannan abubuwa da farko sai ki fere doyar ki wanke ta sai ki yanka ta ƙanana daidai yanda zaki iya yin amfani da ita kuma daidai ci sai ki ƙara wanke ta. Uwar gida ina ƙara gaya miki muhimmancin wanke abu saboda ta wannan hanyar ne zaki tabbatar da cewa kin yi girkin ki cikin tsafta ba tare da datti a cikin wannan abinci naki ba. To da farko uwar gida idan kika tashi wannan kayan miya naki dan attaruhunki da tattasai da albasa su ma zaki jajjaga su idan kika jajjaga su sai ki dora manki akan wuta wato wannan manja abinda isa wasu lokutan nake baiwa uwar gida amfani da manja saboda manja yana da ƙara lafiya domin kamar yadda masana kimiyyar abinci suke faɗe manja yana ɗauke da sinadarin vitamin A wato abinda yake ƙara ƙarfin idanu to idan kika zuba wannan manja naki idan ya dan soya haka sama-sama sai ki zuba albasa a ciki idan kika zuba albasa ta danyi ja haka sai ki kawo wayannan kayan miya na da kika jajjaga saka su sai su dan soyi sama-sama su ma idan kika ga sun dan soyi sama-sama sai ki kawo ruwa ki zuba daidai yanda zai dafa wannan doya idan kika zuba ruwa sai ki kawo mai dandanan dadi da kayan kamshin ki da dan gishiri duk ki zuba a ciki daidai bukatar ki idan ya dan tafaso sai ki kawo wannan doya taki sai ki zuba a ciki sai ki rufe idan wannan doyar taki ta dahu ta dahu ta dahu ta dahu ta dahu ta dahu sosai yanda ya kamata tayi laushi zaki ganta idan ta dahu da kanta wannan doyan ma tana narkewa sai ki dauko wannan karas din naki da koren wake da ɗan albasar ki da kika ƙara yankawa a ciki idan ma da dan lawashin albasar uwar gida duk ki hada sai ki zuba a ciki sai ki kawo wannan alayyahu shi ma ki zuba a ciki wanda kanshin su shi zai tabbatar miki da waɗannan kayan lambu naki sun dahu sai ki dan jujjuya dan ya dan shiga cicciki daga nan kuma uwar gida sai ki juye kuma idan uwar gida tana bukata za ta iya yin amfani da bushashshen kifi ko danyen kifi a cikin wannan fatan doya to da fatan uwar gida za a gwada kuma za a ci lafiya.
Jamila, wace waka ma ƴan uwanki matasa suka ce suna so su ji?
Wata wakar shata
ai sai kin tuna wallahi baki isa ba
kai in har abin ya ban mamaki nace wai ina wakokin zamani ne sai suka zakulo wata tsohuwar waka
ai kin san da tsohuwar zuma ake magani kuma hakan ya nuna mana cewa matasan mu ba wai sun watsar da gargajiya baki ɗaya ba
gaskiya
tuna sunan waka wace waka
ce Halima ki dan tuna min ne
to bari mu ji wakar in ita ce sai ki ce eh
mugare gade mai gina la min mugunta to gargade mai gina la kannan tsoro na ramin mugunta gargade mai gina ramin mugunta ku gargade mai gina ramin fa kai ka fada mu gargade mai gina da min mugunta
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 kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da min mugunta
mu gargade mai gina da
kai yan uwa musa alheri zuci yan mu tai mana dadi amma fa mu barge na da min mugunta
mu gargade mai gina da min mugunta
gamashi mai gina da min mugunta ya tabe nan salalin nan ko aki ya marma ya tabe muddin yana gina da min mugunta
mu gargade mai gina da min mugunta
gama kanu fowa ni cangun kana bi dar ka ba jaman shi wannan ne gina da min mugunta
mo gargade mai gina da min mugunta
fowa shirya abu nai daidai inda yayi shi domin Allah kai ko kan zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta
mo gargade mai gina da min mugunta
sarkin da yayi mu ma yayi hulu gune mai
lalle kinga matasa hadda na Amurka suna son shata kinga Daniel
kore da gaske
yana jin kalangu yana tarawa
ya ma iya ya iya sosai
yawa to Jamila aka ce laihin dadi karewa ga mu muna tattara ko matsamin mu hice daga na amma na san ba zaki bar mu haka ba akwai tambaya
amma kafin tambayar ina son ne ki dan ba mu labarin me ya faru ne ina kika je ina kika gudu
kin san nayi ma mutane da yawa laihi in nace na je Kano akwai mutane da yawa wadanda da ya kamata a ce ko na kira su ko na ko da sako na rubuta an yi gaisuwa amma ban samu dama ba
me yasa to me faru
Kano ne saboda aiki daga nan VOA da kuma hukumar gudanarwa to BBG suka hada gwiwa aka shirya taro irin shi na harko kuma taron bita ne wanda aka yi da jami'an sashen koyan aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano a takaice dai mun je ne mu nuna musu cewa lokaci yayi da ya kamata dalibai su daina dogaro ga gwamnati musamman yan jarida ganin yadda aikin jarida ya sauya ya canza kenan aka dan koya musu yadda za su hada abubuwan da suke koya a aji fasaha da hikima aikin jarida a hada da sana'a yawa masana manya malaman jami'ar Bayero ta Kano sun yi bayanai ni da kaina kin san kullu ina ta zan yi ritaya ko to na hwasa
kin fasa ko
na hwasa wannan taro da naji ni da kaina na koyi abubuwa ni da kaina ina so in yi wannan entrepreneurial journalism din haka sana'a da dan abin da na iya na aiki radio ni ma zan haɗa
muna buƙatar ki gaskiya kwarai da gaske
Jamila tambayar mu kai da yake naga lokaci a gurguje amma
kwarai so tambayar mu game da wannan ne muna son masu sauraro su gaya mana wani irin kirari za su yi wa
wani irin kira
za su yi wa kafofin sada labarai
manyan kafofin yada labarai kamar su Murya Amurka da makamantansu
yawa yadda za su fito
da za su bunkasa ko yadda za su ba masu saurare damar kama su yi rubutu ko da Hausa ko su yi wallafa da rubuce-rubucen su yadda za a bunkasa rubutu da kuma karatu da harshen Hausa da fatan an gane saboda karancin lokaci masu saurari sai ku bi mu a Facebook ko Twitter za ku ga karin bayani domin ku aiko mana amsoshin ku baki ɗaya yakacin shirin ke nan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da engineer mu Mr. Keith Holmes ni ce Halima Jumarau ke muku fatan alheri sai gobe haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.